This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 14 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To zaga shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 za su yi wani taro ta bidiyo a yau Lahadi domin tattaunawa akan harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin bama-baman da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a jiya Asabar, kuma ya ce sojojin Amurka da ke yankin sun taimaka wajen dakile kusan dukkan makaman da aka harba. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan akan rikicin Gaza, a cewar wata sanarwa da hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad, wadda ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fidda a yau Lahadi.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka cika shekaru 10 da ƙungiyar Boko Haram ta sace ɗaliban makarantar 'yan mata ta Chibok, za ku ji cewar al'ummar yankin da masu fafutuka suna nuna damuwarsu tare da kuma aike da saƙonni masu jan hankali. Sannan za a ji cewar gwamnatin ƙasar Kamaru ta shirya tallafa waɗanda iftila'i ya afkawa a ɓangaren 'yan aware ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Sulaiman Barma, inda a wannan makon shirin zai yi nazari akan makaman da sojoji da ƙasar Rasha ta tura wa Nijar, amma duk sai bayan an sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G7 za su yi wani taro ta bidiyo a yau Lahadi domin tattaunawa akan harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Ƙasar Italiya, wacce ke shugabanta kungiyar a wannan karan, ita ce ta kira taron, wanda mambobin kungiyar suka hada da Amurka, Japan, Jamus, Faransa, Birtaniya da kuma Canada. Mun damu matuƙa game da ƙara taɓarɓarewar al'amura a yankin, kuma muna ci gaba da aiki don ganin hakan bai faru ba, abinda Prime Minister Italia Giorgio Meloni ta faɗa kenan a shafinta na X, wanda aka fi sani da Twitter. Shi ma ministan harkokin wajen Italia Antonio Tajani ya ce suna aiki don kaucewa mummunan rikicin soja. Ƙungiyar G7 za ta aika wa Isra'ila saƙonni na tabbatar da lamarin bai ƙara muni ba. Harin ramuwar gayyar da Iran ta kai a daren jiya Asabar na iya tsananta rikicin, abinda Tajani ya faɗa wa wata kafar yaɗa labaran Italiya kenan. Harin da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila daga yankin Iran ɗin ya ƙara ruruta wutar rikicin da ke faruwa tsakanin ƙasashen yankin biyu da ba sa ga maciji, lamarin da ya sa sojojin Amurka ɗaukar matakin nuna goyon bayansu ga Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin bama-baman da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a jiya Asabar, kuma ya ce sojojin Amurka da ke yankin sun taimaka wajen dakile kusan dukkan jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami da aka harba a Isra'ila a zaman wani hari da ke barazanar ƙara zafafa rikicin da aka kwashe watanni 6 ana yi a yankin gabas ta tsakiya. Biden ya kuma ce ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarho da yammacin jiya Asabar don jaddada ƙudurin Amurka akan tsaron Isra'ila. Shugaban na Amurka ya kuma ce zai kira taron shugabannin kungiyar G7 don neman maida martanin haɗin gwiwa ta fannin diplomasiya saboda harin da Iran ta kai. Tawagata za ta tattauna da takwarorin aikinsa a faɗin yankin, kuma za mu rinka tuntuɓar shugabannin Isra'ila, a cewar Biden a cikin wata sanarwa. Ya ƙara da cewa, yayin da ba mu ga wasu hare-hare akan sojojinmu ko sansanoninmu ba a yanzu, za mu ci gaba da sa ido akan duk wata barazana kuma ba za mu bata lokaci ba wajen daukar dukkan matakan da suka dace don kare jama'ar mu. Kungiyar Hamas ta yi watsi da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan akan rikicin Gaza, a cewar wata sanarwa da hukumar leken asirin Isra'ila ta Mossad da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fidda a yau Lahadi. Kin amincewa da kudirin ya tabbatar da cewa shugaban Hamas ke hayya sanwar baya son a cimma yarjejeniyar jinkai da sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su, abin da ke nuna cewa kungiyar na ci gaba da amfani da wannan damar don zafafa rikicin da Iran, a cewar sanarwar. Isra'ila ta ce za ta ci gaba da bin kudirorin yakin ta a Gaza da dukkan karfanta kuma za ta dauki duk matakin da ya dace wajen ganin an sako mutane 133 da aka yi garkuwa da su a Gaza. Hamas ta faɗa a jiya Asabar cewa ta mika amsar ta ga Masar da Qatar da ke shiga tsakani akan kokarin tsagaita wuta da Isra'ila a zirin Gaza. Tana mai nana ta cewa sai dai a cimma tsagaita wuta na dindindin. An dai fara tattaunawar sulhun ne a ranar 7 ga watan Afrilun nan a birnin Alkahira, amma kawo yanzu dai haƙa bata cimma ruwa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren rahotannin namu. Yayin da a yau ne ake cika shekaru 10 da kungiyar Boko Haram ta sace ɗaliban makarantar 'yan mata ta Chibok, al'ummomi da masu fafutuka sun ci gaba da nuna damuwarsu tare da aike da saƙonni masu jan hankali. Wakilinmu Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana da wannan rahoton.
A dai rana mai kamar ta yau, wato 14 ga watan Afrilun shekara ta 2014 ne, mayakan Boko Haram suka afka makarantar sakandaren gwamnati a garin Chibok da ke jihar Borno, inda suka yi awon gaba da kimanin dalibai 276, yayin da aka samo dalibai 128. Yau da ake cika shekaru 10 da faruwar wannan aika-aika, har yanzu kimanin dalibai 91 ne ba a san inda suke ba, wato ba amo ba labari. Albarkacin wannan rana, gwamnatin Amurka ta aikewa da Najeriya sakon goyon baya a yakin da take yi da ta'addanci. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya aiko mana. Amurka na cewar yau da ake cika shekaru 10 da sace 'yan matan Chibok, tana kara jaddada goyon bayanta ga waɗanda suka rayu cikin wannan aika-aika a cikin ɗaliban. Mr. Ayuba Alamson da ke zama shugaban kungiyar iyayen yara na Chibok ya mun ƙarin bayani akan yadda suke ji da wannan rana.
Shekara 10 da dama kimani 90 da har yanzu dai ba duriyansu. A gaskiya abin da zan ce shine zaman bakin ciki da wahala da rashin kulawa daga wurin gwamnati da dai sauransu, wayannan abubuwan ne suka yana ce mana zuciya. Yanzu ka je na ga sauran iyaye mun haɗu, abin tausayi ne ya cewa a ƙasar nan za a ɗibi ya mata yin shekara 10 za a ce har yanzu shiru.
Satar ɗaliban na Chibok ya haifar da wata ƙungiyar da ta yi ta faɗi tashin ganin an ceto waɗannan ɗalibai, wato Bring Back Our Girls, da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya baki ɗaya. Dr. Eman Shehu na daga cikin jagororin wannan ƙungiya ta BBG.
Jin takaici shekaru 10 kenan da aka yi wannan da yake har yanzu an kasa gano inda sauran 'yan matan suke, ya zama abin takaici kuma ya nuna cewa jami'an tsaro da ma gwamnati na da babban matsala a kan kare haƙƙin jama'a a ƙasar nan, musamman mutanen da ba su da galihu.
Kamar menene kiranku ko fatanku ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, musamman ganin cewa ba a lokacin sa wannan abin ya faru ba?
Eh, ba a lokacin sa ya faru ba, amma a lokacin da muka tada wannan gwagwarmaya kuma yana cikin waɗanda suka nuna goyon baya wanda yake rike da takardarmu ɗin nan na Bring Back Our Girls. Tun da ya nuna goyon baya a wannan lokacin, yanzu ma yana da ikon da zai yi abin da waɗanda ya gaji mulki daga gare su suka kafe.
Ganin cewar sauran ɗaliban yau ke cika shekaru 10 cif-cif a hannun 'yan ta'addan, shin an yi akwai yiwuwar fatan gano su? Kuma wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ceto su? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Na farko dai ba a yanke kauna tun sanda aka wannan abin ya faru shekara 10 da suka wuce, ko waɗanda aka ceto ko kuma waɗanda suka kubuta ko kuma suka gudu daga wurin waɗannan waɗanda ke rike da su.
To hanyoyin da za a iya bi,
hanyoyin da idan da aka bi, na farko akwai na hadaka da wato kungiyar nan ta da ake kira Red Cross, an yi haka din da a baya. Na biyu kuma idan waɗannan, domin akwai wasu su da suka riga suka tuba cikin waɗannan yan ta'adda, idan akwai waɗanda ke rike da su, a samu yadda za a san, samu information inda suke, a yi kokarin ko za a iya kwato su da karfin tuwo.
Wing Commander Musa Isa Salman. Kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin Najeriya, abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Daruruwan mutane ne suka fito akan titunan babban birnin Niger a jiya Asabar, suna neman sojojin Amurka su fice daga kasar, bayan da gwamnatin mulkin sojan Niger ta kawo ƙarshen yarjejeniyar haɗin gwiwar soja da Amurka ta kuma marabci sojoji masu ba da horo na Rasha. Yayin da suka yi tattaki a tsakiyar birnin Yamai, masu zanga-zangar sun yi ta daga tutocin Niger a gangamin da ya tunatar da zanga-zangar nuna ƙin jinin dakaran Faransa da aka yi a ƙasar, wadda ta sa aka janye sojojin a shekarar da ta gabata bayan da sojoji suka yi juyin mulki. A wani allo da ɗaya daga cikin masu zanga-zangar suka riƙe, an rubuta Amurka a yi maza a fita daga Niger, a zaman nuna goyon baya ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar da matakin da ta ɗauka a tsakiyar watan Maris na soke yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka 1,000 damar yin aiki a ƙasar.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta shirya tallafa waɗanda Itla'i ya afkawa a ɓangaren 'yan awari ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar. Sai dai wasu daga cikin shugabannin masu faɗa a jiya ɓangaren 'yan awaren sun ce suna buƙatar zama tare da gwamnati domin tattauna yadda gwamnatin za ta biya musu muradinsu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba na ɗauke da cikakken bayani.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta shirya tsaf domin tallafawa al'umman ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar da kayayyakin masarufi, har ma da katifu da waɗansu kayayyaki daban-daban. Wannan ke ganin cewar za su yi amfani da shi na yau da kullum. Ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tangaji shi ne wanda yake jagorantar tawagar.
Il y a lieu de préciser que l'assistance humanitaire en faveur des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est un projet sérieux.
Wannan tallafi dai da za mu rabawa mazauna a jihohin guda biyu aiki ne wanda shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya ɗauke shi da matuƙar muhimmanci. Kuma yanzu haka mun tallafawa mutane sama da 70,000, da na tambayi ministan cewar muna samu mutane sama da 400,000 ne yanzu haka suka arce daga ƙasar Kamaru suka shiga makwabciyar ƙasar Najeriya. Shin hakan na da ƙanshin gaskiya kuwa?
Je vous dis tout de suite que c'est faux, c'est du fake news et il ne faut accorder aucun crédit à ces chiffres erronés. D'après le recensement effectué par les autorités administratives et certains ONG.
Wannan labarin kanzon kurege ne. Kawai ana buƙatan bata sunan Kamaru ne a idanun duniya. Har yanzu dai muna ci gaba da gudanar da aiki da ƙungiyoyi na cikin gida da ma na ƙasashen ƙetare domin tantance ko ƙididdige waɗanda suka yi gudun hijirar. A halin yanzu mun samu mutane guda 152 waɗanda suka bar jihohinsu suka shiga makwabta. Da na juya ta wajen mai faɗa aji a ɓangaren 'yan awaren Alhaji Dan Asabe, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama su ma sun fito da waɗansu rahotanni cewar jami'an tsaron ƙasar Kamaru suna uzurawa al'umma.
To kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar
da ta yi bincike sosai abin da ka shina ne a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kaman wato ɗan sandan ciki nata suna tura mata rahoto ana ji da hujja da wannan suke aiki za ku kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko internet a tura musu abin na ce musu ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba da waya kuma abin da kuma shi na to yanzu kan gaskiya zama a wannan bangaren ba kowa fa ba kamar abin nan ba saboda haka abu ta tabarbare fiye da inda aka tuna domin kowa ya tashi sa kafan shi a wannan wurin din to baya da tabbas cewa zai dawo to menene abin yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu magana da yaren English din wallahi mu muke miji da third party majalisar ɗinkin duniya mu ta kadaice yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yauna ba eyo wannan kam kuma ya hansu shata ne kawai a gwaregwa ita kungiyar haɗin kan afirka ne mai ta taɓa yi gwamnati yanzu ita take da wuka da ita ce wuka da nama ita ce to ya abin nan fa ya kai wani matsayi wanda dole ne za mu zo masu mu duba maganar nan yene ne abin to muna so fa ita gwamnati yanzu haka nan ta san da wa za ta iya zama har a yi a kawo a tattauna a kawo zaman lafiya ita ta san da wanda za ta zama.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu a shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida a Nijar tare da Sulaiman Mun Barma.
Tsango makocin mutumiki ba shi sauyin a ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida.
To, masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mun Barma, kuma a yau ina tare da wasu fitattun 'yan jarida da suka hada da Suleiman Umaru Bura na jaridar L'Independent Press da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info. Malamai, barka ku da zuwa.
Barka dai Suleiman.
To madalla, bari mu fara da labari na farko a shirin na yau shine to yadda Russia ta aiko da makamai da na'urorin kariyar sararin samaniya hade da sojoji kimanin 100 da aka bayyana cewa sun zo ne domin girka waɗannan kayayyaki su kuma ba da horo akan yadda dakarun Niger za su yi amfani da su. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake jiran kasar Amurka ta kwashe sojojin da ta girke a arewacin Nijar da sunan yaƙi da ta'addanci. Haji Ibrahim, wace irin fassara kake yi wa wannan sabuwar dangantaka?
To, wa'annan makamai da aka nuna a talabijin ta ƙasa da kuma sojawa na ƙasar Rasha mutum 100 wanda su zuwa su ba da horo ya nuna lalle dangantaka yanzu ta fara biya hanya, abun ya fara zama kamar yadda ake tunani cuɗani in cuɗe ka. Lokacin da ake nan ana neman ƙasar Amerika ta tattara nata ta san inda ta yi. Amerika da Rasha kamar kishoyi suke. Duk inda aka ce maka akwai Rasha, Amerika ita ba zama za ta yi ba. Kenan zuwan waɗannan kaya da waɗannan sojawa za su ba da horo ya nuna lalle babu zancen cin tuwon hashi kawai Amerika ta haya za ta yi. Ba ma sai ta jira an ce mata ya ta da Rasha ta zo ga wuri, Amurika ba za ta tsayawa ba. Alhali da kuma an ce masa ta tai.
Akwai wasu mashiyoyi na bayan fage da ke cewa ƙasashen biyu wato Niger da Amurkar na tattaunawa don duba yadda za su bullo wannan al'amari, watakila akwai alamun za a dan kwaskware yarjejeniyar da ta haɗa ƙasashen biyu.
To, wannan zance ne wanda mutane ke yi. Mai ni dai a sani na lokacin da jakadiyar Amerika da kenan ya mai ta je wajen ministan cikin gida na jamhuriyar Niger ta yi zancen jadawali wanda za su bada wa na ta haya. Kuma tunda ta yi wannan zance ban ji wani sabon zance ba wanda ya hito ya ce ga inda ake. Kenan bayanin da ya hito a hukumance a matsayin mu na 'yan jarida mu da shi za mu aiki. Ba wai nan Niger ba, tun zo manin zuwan Rasha a ƙasar Mali, Amerika ta yi tashan kunnai tana cewa idea da za a yi ka a kawo annan sojawan haya na Wagner. To, inda a ƙasar da ma ba a ce za ta haya ba. ta yi jan kunne. Suleiman, kai yaya kake kallon wannan al'amari, wannan sabuwar hulɗa ta Niger da ƙasar Rasha?
Yo, ba wani kayan mamaki ba ne, tunda tun lokacin da aka yi bayan an yi kudeta, an yi juyin mulki, yadda muka ga abubuwan suna tahiya, mun ga dama akwai wannan halamun. Amma yau wannan zawo ta su ina iya cewa ana iya mata wata fasara ko ni kallo na cewa lokacin da aka kori sojoji na kasashen waje, musamman ma na Horenshi, ko mutane suna tsiman a kori sojoji irin na Amurka da sauran wasu kasashe, wasu suna ganin kamar mun kai gurin da kasalmu kamar mu kadai muna iya iwa kanmu. To mu tun a lokacin nan mun kwatanta, mun ce a cikin yanayin da ake ciki na terrorism a Sahel da duka ma duniya, yau babu wata ƙasa da za ta ce ta iskanta ko tana iya yi wa kanta yaƙi da ta'addanci. Yau wata uku bayan ziyarar da Prime Minister ya kai can, kayan aiki sun zo da sojoji.
To amma ita rashar za ta iya kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a wurin da su ake ganin kamar su ƙasashen yammaci sun gaza?
Banna tamanin haka, tunda kakin ta zo Niger, Mali ta zo, da akwai na Horenshi ma a tankin, ta aka yi za a kawo 'yan rasha ne don su yi maganin yaƙi da ta'addancin a wannan ƙasar. To he zamana da zawata su ma, hal yanzu abubuwan a Mali ba su sake ba irin yadda ake tsammanin. Tunda dai ƙasar ta rasha ce, ta zo ta kenan mun san wannan hulɗa ce ta tsakanin ƙasa da ƙasa. Amma kuma in kuma sojoji ne halo na haya na daban, shi ko wannan wata sabuwar matsala ce, tunda mun gani a wasu ƙasashe ɗaukansu ne ake haya, a ɗauki kuɗi mai yawa, a ɗauki dukiyar ƙasa a basu. Yaƙin hankali yau na Sahel da ake cikin shi, banna tsammanin sojoji Rasha kaɗai suna iya magance shi. Kuma ku tabbata halu da su ma wanda aka kora bakwanci ba za su kalle mu kenan, dole sai an kiyaye an sa ido a gani abin da zai shiga ya huta.
Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin dandalin 'yan jarida. Labari na gaba da za mu mai da hankali a kansa a wannan mako shi ne cewa hotunan idin karamar sallah a masallacin da hukumomin kolin Niger ke nasu idin sun haifar da mahawara, ganin yadda a karan farko tsofaffin shugabannin kasar waɗanda suka hada da Muhammad Usman Isu Muhammadu da Salu Shibo suka jera da Janar Abdurrahman Chani a sahu, wanda shi din ma idinsa ne na farko tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Wasu na ganin bai dace ba a ga Muhammad Isu a masallacin idin saboda rawar da ya taka a tsawon shekaru 13 na mulkin Pende Sarea, wace ita ce jam'iyyar da aka kifar daga Karaga. Kuma wasu ma na ganin kamar musabahar da aka yi a tsakanin shi Isu da Chani abu ne da ya fayyace girman alakar da mutanen biyu suke boyewa dangane da juyin mulkin da aka yi wa Muhammad Bazoum. Ibrahim, ya kake kallon wannan hasashe na jama'a?
Ni ganin nika yi abu ne wanda bai kamata ba ma a ce ya kawo wani cuci-kuci. In akwai abin da ya kamata ya ba mutane mamaki, shi ne zuwan shugaba Muhammad Usman shekara 13 da sun kauce baya. Banda tabbas mai na san da protocol data suna aika mu duka tsohon shugabannin kasashe da tsohon prime minister gayyata a zo idan ana wani taro na kasa. Duk sallah sai ya doki mota ko ya doki jirgi ya ruga ta da magaram ya ce ya sallah shi. Sai gashi bana kwatsam sai an ga shi ya bullo da ɗan wayan kaya ne wanda an kasance da su, wanda ka nuna shaidar jam'iyyar shi ya zo masallaci. To malmakin wannan abun ya ba mutane mamaki a ce yau ya aka yi kinan, inda muhawara ce za a yi ko tambaya ce za a yi, wannan aya tambaya ita ce kamata a ala.
Watakila sojojin CNSP sun yi nasarar haɗa kan shugabanni da a can baya suke da tsarki da tsamin dangantaka tsakanin su.
Ta wannan fannin ana iya cewa shugabannin CNSP sun haɗa. Me mu ga karatun da za mu yi, sai mu ce duka waɗanda suka zo ɗin nan, musamman waɗanda ba su saba zuwa ba, suna son ne su yi kwarjini ga idon waɗannan masu iko, don saboda ko da zaɓe na tahi zai zo su taka wata rawa. Har kai su ba wani baƙon abu ba ne. Radda aka yi kudeta 26 ga watan Yuli, sahiya na wayewa kenan dumuma suka tashi ai Isu na bayan wannan juyin mulki. Kuma duk masu wadin kowa ya ga su kawo hujja kwakwara. Isu sai dai Allah ya bashi hakuri, dan duk yanda
aka yi ba shi iya wanke kanshi saboda shugaban kasa na yanzu dogarin shi matsarin shekara 12 kenan ba iya da za a kwanta mu mutane a ce musu ai dangantaka ikin nan ta tsaya Allah mai ba da mulki ya ba shi iko kuma shi adda girma dole ne ko shi ma ison shi duka mishi wanda shi ma duka ma ison lokacin da iko na ga hannun isu kenan wannan ba abun mamaki bane inda ma ison bai taimaka masallaci ba da lokacin ne abu ya kamata ya kai ta ce kuce
Suleiman a hotunan nan kware 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 za iya cewa sun dauki hankalin jama'a an yi ta yada su a shafukan sada zumunta kuma mutane na yi musu fasara kala-kala
dole ne a musu fasara kala-kala na farko kamar yanda da Ibrahim ya bayani zawwal president Usman muna iya cewa kamar yanzu ya komo ya dauki gurin shi a harkokin protocol na kasa a matsayin shi na shugaba tunda ada ana tura mishi bai zo shi ba ko yayi sallah in yana yi mai amiru sultan ko kuma ya tahi da magaran mai sallah kenan yau kenan wani sako ne ya ƙara badawa ba ma ba ga sojoji kadai amma da ƴan ƙasa da sauran ƴan siyasa na cewa muna tsaye yanzu ma a tsaye muke musamman ma a su generation ma wannan zawwata wannan tsahin shugaban sun kwatanta da cewa yara ku kama jikinku da wuya mu bar muku wannan gwagwarmel yanzu ma muna tsaye mutum na tabbata da cewa a siyasance inda ya isu ya tsaye wasu mun shi ma don ku ya tsaya kenan wannan deal ne gwagwarmel ce wanda fata hasu ba tsakanin su yanzu bisa kan harkar soju gaba kasa Mahmud Isu lalle Mahmud Isu lokacin da iya shugaba shekara 10 yayi sallah a wannan kuma da suka yi hallo da Bazoum yazo shi ma iya zuwa sallah to yanzu a cikin yanayin da ake tiki iya cikin tsaka mai wuya an kama abokin tahiyar shi na shekara 30 kuma a cikin wannan zancen tun da aka fara zancen kudeta ana cewa da shi a ciki
ana
abin ga zargin shi tunda hal ya hutun ma lokacin da bisa kan wata jarida ta jana Africa ya yi magana in yana yi mai bai zo masallaci ta za a yi gashi ne shi ma shekara 12 iya zawa bai zo ba hallo in ya ce dan saboda an kama Bazoum hallo bai zo ba ko ya tafi wani guri yayi nan ma wata magana ce amma ba wai a masallacin bane kamar wannan kin zuwan na fadar ta shugaban kasa da aka ga gaisawal kamar yanda
akwai alamar nishadi da fara sosai
yawa tsakanin su to sai ne mutane su musamman ma ƴan goyen bayan Bazoum din su ga hoton suka ga yanda suka kama hannun suke nuna he suke ga ya zai a ce kai da party kinka ne aka kudeta abokinka ne na shekara 30 aka kudeta mutumin da ya mushi wannan abun kuma ku zo a ganku kuna rehwa da kai da shi kenan shine a lokacin mutane suke gani an yi wannan harkal yayin
wasu na gwatanta ma kamar gaisuwar kamar irin na dan gida da mai gida
to yanzu ba dai haka dai muka ga jaridar anketar ta bugu kuna gani da hoton da yanda ta yi bayanin kenan duka abubuwa ne wanda sun wanda suka gani Niger kuma kamar yanda Ibrahim ya faɗi mutane da yawa musamman ma wanda suke goyen bayan soji da yawa suna ga ya kamata a ce shi Isu an tomish tunda sun ga a can yanda aka yi idi kuma an zo kwalin shugaban kasa an gagasa an yi abubuwa ba hana iya mutane su faɗa mun da suke so tunda shi wancan abokin shi iya can a cikin ɗaki a like
to madalla dan zabu dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka wakana a wannan mako da ke shirin ƙarya a nan jamhuriyar Niger bakin mu sun hada da Suleiman Umaru Bura na jaridar L'Independent Plus da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Mummuni Barma da na jagoranci shirin ke ce da ku sai wani shikon idan Allah ya so assalamu alaikum
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai anjima da daddare idan Allah ya kai mu.